الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يوشا بيرقوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجبود أريه حدود ثلاثة حدود kuma wannan rana ta yi daidai da 24 ga watan 7 na shekara ta 2013 ta miladiya. Za mu tashi yau aya ta 161 a cikin karatunmu na suratul na tafsirin suratul A'raf a wannan wata na Ramadan mai albarka. Za mu fara da amsa tambayoyi kamar yanda kullum muka saba. Wannan yace a ƙarshen aya ta 156 inda aka ce a karatun jiya fasa aktubu halil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zaka, shin wannan aya tana nuna mana cewa ita al'umar annabi Musa akwai zakka a shari'ar su kenan? Na'am, wannan ayar tana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da cewa alqur'ani ya gaskata mai gaskatawa ne ga abin da yake cikin at-taura. Akwai zakka a cikin shari'ar bani Isra'il, kuma wato idan ka duba sifir tafniya shine wanda a Bible ake ce masa Deuteronomy, tun daga sura ta 8 har sura ta 18 bayanin wannan bayanin taqwa ne da bayanin zakka, sannan daga bayan sura ta 18 kuma shine bayanin annabin ƙarshen zamani da zai zo, wanda shine walladinahum biayatina yu'minun. Saboda haka ijmalan alqur'ani ya kawo abin da yake surori masu yawa na at-taura suke ciki. Su zakkar kamar yanda in kuka ka in mutun ya karanta zai gani ana cewa a cikin mai da a cikin ƴaƴan itatuwa da kayan noma ga abin da mutun zai fitar da miqdarin, kuma zaka ajiye ne a kofar gida, fakire su zo su dauka su ci yanda suke so, su ci na ci su bar na bari. Bayanin yadda saboda haka akwai bayanin zakka kamar yadda alqur'ani yace, Allah yace fasa tubu halil ladina yattaqun, to aka soma bayanin me taqwa, sannan wayutuna zakka aka yi musu bayanin yadda zakka take, walladina hum biayatina yu'minun aka ba su labarin annabin da zai zo karshen zamani wanda sai sun yi imani da shi za su samu wannan rahama. To amma suka yi tawilin wannan annabi da cewa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane. Ayar ta nuna a cikin at-taura abinda aka ce musu shine zai zo daga cikin ƴan uwansu, su suka baddala wajen fassara suka ce zai zo daga cikin su, domin su nuna kan cewa Isra'ili ne. Dan haka alqur'ani ya zo musu da raddi cikakke da cewa shine annabiyul ummi. Sannan wannan yace wata addu'a mutum ya kamata ya rika yi idan an yi masa sihiri, mutum ya lazimci al-mu'awwidhat, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taba saukar a cikin at-taura da linjila da alqur'ani ayoyi da ake isti'aza ake neman tsari da su ba kamar waɗannan, su ne qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas. Waɗannan su ne ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isti'aza da su yayin da aka yi masa sihiri, kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da kuma abubuwa waɗanda yake malamai na sunna sun yi na tafarkin ruqya da ayoyin alqur'ani, kamar yanda ya zo a cikin littafin da malaman sunna suka rubuta na ruqya, duk sai kai amfani da su. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga sharrin shaidan da sharrin masharrata. Wannan yace a duk kisar annabawa da ta gabata mun ga duk ana raɗawa mutane sunayensu, amma banda annabi Lut, shin Lut ba suna bane? A Lut suna ne. Akwai kuma daga cikin masu riwayar hadisi wanda yake da suna Lut, bazan iya rike shi ba a yanzu, amma sosai na gan shi, kuma ina ganin in ka tsaya ka duba kamar littafin hadisi kamar irin su Taqribut Tahdhib, ko kuma ka duba irin su lisanul mizanul i'tidal da su lisanul mizan, za ka ga wanda suke da wannan suna. Ai babu aibi a cikin suna, sunan annabi da Allah kuma yake ambace sunansa a cikin wato a cikin alqur'ani. shi annabin Allah ne kuma sunansa kenan, kuma an samu musulmi wanda suka sanya ma kansu wannan suna din. Ana sanya ma kuma suna, ana san ɗaya daga cikin sunaye da musulmi suka tabbata akan sanya ma ƴaƴansu shi sune sunayen ƴaƴa, sunayen annabawan Allah jalla wa ala. Wannan yace waɗansu malamai suna cewa rufe taro da addu'a bid'a ce, ai mana ƙarin bayani. A idan aka ce ba za a tashi daga taro ba sai an rufe da addu'a, wannan shine zai zamanto bid'a. Amma dan an musulmi sun taru kafin su watse shi addu'a, ta ya zai zamanto bid'a? Kafaratul majlis ai addu'a ce, sai a ce bid'a ce? Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zama a cikin wani majlisi ba, bai taba wani aiki na ibada ba, face ya rufe da kafaratul majlis. Hatta alwala idan yayi yana kafaratul majlis, da karatun alqur'ani idan yayi yana kafaratul majlis. Haka zalika inda ya zauna a cikin majlisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mutum da ya zauna a majlisi sannan da zai tashi wannan kafaratul majlis ne subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sarki ya tabbata gare ka ya Allah, tare da subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu, sarki ya tabbata a gare ka ya Allah, tare da yabo a gare ka, ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai, kuma ina neman gafara daga gare ka, ina tuba zuwa gare ka. In yayi wannan face Allah madaukakin sarki ya yafe masa irin abubuwan da ya aikata na yasassan magana allagu, wato maganganu da basu dace ba a cikin wannan majalisin, sai Allah ya yafe masa. Saboda haka ita kanta wannan addu'a ce. Sannan ga hadisin Abu Isa Tirmidhi, hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito na hadisin Abdullahi ibn Umar, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba haduwa da sahabbansa sun zo masa ba, face yayi musu wannan addu'a, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, zuwa ƙarshen addu'a. Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan. Haka zalika kuma waninsa daga cikin malamai ma na zamanin nan shi ma ya ce wannan hadisi ne hasan. Haka aka ruwaito Abdullahi ibn Umar da ya ruwaito wannan hadisin, idan mutane sun zo masa kafin su tafi sai musu wannan addu'a. Saboda haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutane da suka zauna a wani majalisi ba su ambaci Allah ba, ba su yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sannan suka tashi, sai wannan majalisi ya zo musu da na sani ranar alkiyama. Duk waɗannan suna nuna kan cewar yin ambaton Allah a majalisi abu ne wanda yake kyakkyawa, wanda yake da asali, sai dai ba a ce wato a yi shi wato ba a ce a yi shi kamar yadda za ka ga an yi taro a ce a yi opening prayer, a yi closing prayer, kuma sai ka ga a zo a ce inda musulmi da kirista ne, musulmi ya bude kirista ya rufe, ko kirista ya bude musulmi ya rufe, wanda yake ku kuskure ne wannan. Wai a karanta tare wannan ai duk wannan a karanta tare, Imam Malik yayi inkarin wannan karanta alqur'ani ko wani juz'i nasa tare da murna da a ce wannan dai wannan abinda ake yi ake cewa a tashi a ce kowa ya karanta sura kaza a karanta kul huwallahu kaza ko makamancin wannan gaskiya ina tawakkufi a kansa, saboda ni dai ban ga wani daga cikin a cikin tafan athar an ruwaito magabata suna haka ba a cikin uslubin addu'a. Yawanci abinda akan yi mutum ɗaya ya addu'a mutane su yi ta'amini, amma waɗansu suna tafrijinsa akan cewa tawassuli ne, cewa mutane a ce in an ce su karanta wannan wato kamar sun yi tawassuli da wannan karatun ka Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa addu'arsu. To amma kasancewar ban ga wani daga cikin magabata yana yi ba, kuma yin tawassuli da alqur'ani yana da asali, shi yasa gaskiya bana inkari akan wannan, saboda ilimi na har yanzu bai takaita akan ainihin hukunci akan wannan ba. Bazan iya itlaqin akan cewar yin haka bid'a bane, amma a ce in an gama taro gabaki daya a ce bismillahil fatiha kowa yayi ya karanta gabaki daya da murya daya, wannan Imam Malik yayi nassi akan inkarin karanta alqur'ani a haka. Kuma Ibn al-Hajj a cikin al-Madkhal ya kidaya shi daga cikin nau'i na bid'a. Saboda haka wannan tunda mun samu magabata sun yi hukunci akan sa, wannan kada ai. Amma abinda yake wanda yake akwai ishtibahi wannan ni dai shakhsiyan ina tawakkufi a kansa har sai tukuna ilimi ingantacce ya bayyana a gare ni. Na'am, banji ba. yawanci aka suke a ce wajen budewa kirista su yi, wajen rufewa musulmi su yi, a taro wanda ya hada musulmi da kirista, idan za a yi addu'a musulmi ne za su yi addu'a, amma abin nan musulmi ya tsaya a wajen da kirista za su yi addu'a, su yi sauraro addu'a su ba su taso ba, ko ya musharaka akan yayin da yake addu'a. Imam Malik ya ce yayin da ake roƙon ruwa a ba ma kirista izini su ma su yi roƙon ruwa, ba wai don ya inganta, amma ya ce su yi a lokaci daban da musulmi suke, ba su je su yi a wuri ɗaya ba, kada su je su yi a wuri ɗaya waɗanda suke masu raunin imani su ga an yi ruwa su kaga ma kirista ma ashe ana karɓar addu'ar su. Amma abin da ya sa Imam Malik ya ce a ƙyale su su yi, ya ce saboda tunda addinin musulunci ya yarda su ci gaba da addininsu, in dai za su zauna a cikin musulmi bisa alƙawari na zaman lafiya, kuma in suna ƙarƙashin musulmi suna biyan jizya, ba a tilasta su cewa dole sai sun bar addininsu ba, wanda ya nuna kan cewar an yaje musu yin addu'o'insu, an yaje musu yin ibada irin tasu ba tare da musulmi ya yi wani abu da zai nuna ingancin wannan ibadar tasu ba, don a wajen musulmi ibada ce ba ingantacciya ba, saboda akwai shirka a cikin addu'arsu, in sun yi addu'a suna yin ta ne da shirka da Annabi Isa, ba Allah kadai suke roƙo ba, suna cewa dukkan addu'arsu wato da sunan Annabi Isa, kamar yadda zamu ce da sunan Allah muke addu'a, to su da sunan Annabi Isa suke yi, saboda haka shirka ce wannan, don haka duk musulmi da ya inganta addu'arsu to kamar ya inganta kafirci ne, wanda inganta kafirci idan mutum da gangan da sani yayi kuma wannan ridda ne. To amma an su yi nasu addu'ar, wannan yana da asali kamar yadda muka samu a cikin al-istisqa, amma musulmi ya ce su zo su yi masa addu'a ko su bude taronsa da addu'a da izininsa, a shi ya ce su yi addu'a a kan taro wanda yake nasu ne, to wannan inganta tafarkinsu ne, wanda ke kuma wannan kuma wanda ya saba ma aqidar musulunci ta al-wala'u wal-bara, a barranta daga addininsu, a barranta daga abin da suke akai. Saboda haka irin wannan idan mutum taro ne wanda yake ake irin wannan, maimakon ka ce sai an bude da addu'ar kai kai sunan Allah kawai ka fara addu'ar, ai kowa ya dada kowa sun san sunan Allah, ka fara da sunan Allah kuma matsalubin da ake so a cikin taro kenan, ka ambaci sunan Allah kada ya zamanto taro ne na gafala. Na'am. Babu, in ka ce kowa ya addu'a shi kenan, babu komai, kowa ya addu'a, kamar ta wannan je, kamar ta roƙon ruwan ce, yayin ce su ma su yi addu'a, musulmi ma su yi addu'a, wanda ba musulmi ba ma su yi addu'a, ƙwarai da gaske. Wannan ya ce a kan karatu na aya ta 155, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina, miqatin da suka je shi ne ban gane ba, a sama yake ko a ƙasa? Yaushe za su tafi sama da mutum 70? Miƙati, abin da ake nufi da al-miƙat shi ne wurin da aka wakata masa, aka iyakance masa, baka ji ana miƙatin ɗaukan ihrami ba? Miƙatin ɗaukan ihrami, yuhillu ahalul madinati min dhil hulaifa wa ahalul shami min al-juhfa wa ahalul yaman min yalamlam, ko kuma a wata riwayar miƙatu ahalil madina dhul hulaifa, miƙati wato wurin da aka iyakance, ma'anar miƙatin da Allah maɗaukakin, miƙatinmu da Allah yake nufi wato wurin da Allah ya iyakance masa zai haɗu da shi, wanda ba a bayyana ba alƙur'ani a ina wannan yake, shine muka ce miƙatin guda uku ne, akwai miƙatin da annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya zance da Allah, wanda aka ambata mana wurin shine Tsuru Sina, shine Tsuru Sina a daidai fil buqatil mubarakati min ash-shajara, a waje mai albarka na wata bishiya wadda take a nan Tsuru Sina, dutsen Sina, wannan an iyakance shine miƙati na farko. Miƙati na biyu shine inda aka ba mu annabi Musa at-Taura, kuma a miƙatin akwai dutse wanda annabi Musa yana ganin sa, tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya dubi dutse, قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ان يثبت wannan dutsan a makaninsa zaka gani wani dutse ne alqur'ani bi ayyana ba sunnar annab sallallahu alaihi wasallam bata bayyana ba amma riwayoyin tarihi da isra'iliyat sun ambaci wani dutse ne ai sun ambaci inda dutsen yake wal ilmu indallah miqati na uku shine wannan waqtara musa qaumahu 70 rajulan li miqatina shi ba ayyana shi ba a ina ne miqatin yake ina ne wajen saboda haka ma'anar miqati waje ba kuma a sama bane a bayan ƙasa ne kamar yadda dukkan sauran mawaki din guda uku a bayan ƙasa ne na'am wannan yace nasiha ga ƴan uwana dalibai kasancewar malam yana da saukin kai bai kamata ba malam yana cikin bayani wani ya rinka yi mar wata tambaya ko kuma gyaran magana yin hakan akwai rashin tarbiya ga abin da muke karantawa da kuma shi malam dan Allah mu kiyaye to jazakallahu khairan da wannan nasiha sai dai akwai idan wani lokaci a cikin tambayar ko a cikin amsar wani abu ya shiga duhu ko wata munasaba ta taso babu laifi nayi izini a iya kawo wannan nayi izini saboda haka in sun yi haka babu rashin tarbiya jazakallahu khairan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم
Allah ta'ala ya ce wa itqila lahum ka ambata ya rasulullah yayin da aka ce musu uskunu hadhihi alqarya ku zauna a cikin wannan alqarya wa kulu minha haythu shi'tum ku ci daga cikinta daga duk inda kuka so wa qulu hittatun ku ce addu'ar mu shine ka yafe mana zunubanmu ai hutta anna khatayana ka sarrafa da zunubanmu akan mu wadkhulul baba sujada ku shiga kofar garin kuna masu sujada نغفر لكم خطيئاتكم زامو غا انكو كي هكا زامو غا فرتامو كو ليفو بوكنكو سنزيد المحسنين دا سنو زامي آري غباين الله ما سو إحساني فبدل الذين ظلموا منهم الظالمي دا جتكيونسو سيسك مسنيا قولا غير الذي قيل لهم سيسك مسنيا da suka musanya kaulin da maganar da aka gaya musu su fada da wani da wata magana sabanin maganar da aka ce musu fa arsalna alaihim rijzan minas sama sai muka aiko musu da azaba daga sama bima kanu yadhlimun saboda zaluncin da suka kasance suna yi wannan ayar kwatankwaciyar ayar da ta gabata ce a cikin suratul baqara wa yaqul nadkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa qulu wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum to Allah madaukakin sarki a can ya ce wa yaqul nadkhulu hadhihi alqarya yayin da muka ce musu ku shiga wannan alqarya a can wajen da yake khitabi ne ga bani isra'il na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin hibabi gare su ne tunda yadda ayar ta faro wa ifraqna bikum albahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa idnajaynakum min ali fir'aun ana fadan bani isra ana zance da waɗanda suke na wannan zamani ne da kaful khitab yayin da muka tsirar da ku daga yayin da muka tsirar da ku daga fir'auna yayin da muka tsirar da ku yayin da muka raba ce ku a gare ku muka tsirar da ku muka halakar da fir'auna kamar wato su aka yi ma bani isra'il din zaman wanda ake zance da su da alqur'ani domin iyayensu aka yi ma a wannan makami ne na a tunatar da su ni'imar da Allah ta'ala ya yi ma iyayensu wannan sura kuwa ana khitabi ne ga musulmi da kuma waɗanda suke ba musulmi ba mushrikai na Makka dan a sanar da su abin da ya faru ga al'ummomin da suka gabata saboda su san sunnar Allah jalla wa ala wajen mu'amala da wato wajen mu'amalan mutane da manzannin Allah da yanda Allah yake musu ni'ima su kafirce ni'imar yanda kuma Allah madaukakin sarki duk wanda ya kafirce masa wanda ya kafirce ma ni'imar sa to azabar sa mai radadi ce saboda haka wa'azi ce a cikin suratul a'raf ga al'umar musulmi da al'umar da'awa wanda musulunci yazo yake musu da'awa tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi kasa to amma akwai bambanci wajen ibarorin wanda wannan bambanci yana nuna tafannuni na alqur'ani saboda ya kawo ma mai ji nishadi duk abubuwan da alqur'ani ya faɗa gaskiya ne haka suke to amma a wannan waje sai a faɗi wani abu da ba a faɗe shi a wancan wajen ba yanzu kaga a can sai aka ce wa idh qulna dukhulu da muka ce musu ku shiga wannan alqaryar wannan anan kuma sai aka ce wa idh qila lahu muskunu aka ce ku zauna a cikin wannan alqaryar to wanne ne ba wanne ne ba dubiyun ne an ce ku shiga alqaryar kuma in kun shiga ku zauna to amma a bakara sai aka yi magana kawai ku shiga anan kuma sai aka yi magana ku zauna duk abu biyun aka faɗa musu amma saboda ai munasaba saboda hikima ta zance sai aka faɗa abin da yake a can ba shi aka faɗa a nan ba tare da cewa duk abubuwan guda biyu dukkaninsu surat wato umarnin Allah gare su ya kunshe shi an ce musu su shiga alqaryar ba kawai su shiga ba haka in sun shiga kuma su zauna a cikin ta ma'ana an halatta musu zama a cikin alqaryar da an halatta musu shiga cikin alqaryar da kuma zama a cikin ta kuma a can aka ce fakulu minha haythu shi'tum nan kuma aka ce wakulu minha haythu shi'tum can aka kara da ragadan nan ko ba kara da ragadan ba aka kawo fa a can nan aka kawo waw saboda a can wajen daga mutun ya shiga aka ce kuna shiga fakulu sai ku fara ci nan kuma ba a kawo fa ba sai aka kawo waw ku zauna a ciki kuma ku ci domin a can ai ishara ga cewa shigar shiga ce ta an halatta muku kuna shiga ya halatta ku ci abinda kuke so a ciki nan kuma da aka ce ku zauna sannan ku ci wato ba zama kawai aka halatta muku ba an ba ku masauki wato gidaje kuma an ba ku hanyar cin abinci a cikin ta saboda haka kowanne ta kunshi abinda wata ayar bata kunsa ba wannan yana daga cikin balagar alqur'ani da hikima ta alqur'ani da zaka ga a cikin ibarori kadan ta kunshi bambancin ma'ana wanda take maimakon a ce duk abubuwan aka faɗa sai a faɗa abin da yake sai a faɗi wani a nan a ɗaya wajen kuma a faɗi wani a can kuma da aka ce a can aka ce wakulu minha haythu shi'tum ragada ku ci a cikinta daga duk inda kuke so ci wanda yake mai yalwa wato ba a kange ku ba wajen ci ya nuna kan cewar an yalwata musu abinda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa musu a cikin wannan alƙaryar nan ba a maimaita ta ba saboda ikhtisaran saboda takaitawa domin tunda an faɗa a can ya wadata gare ka ka san kan cewar halatta musu ci da aka yi halacci ne wanda yake na yalwatawa da komai da komai to wannan yana daga cikin balagar alqur'ani tafsirin ya gabata a cikin suratul baqara wanda yake hasiluhu shine Allah madaukakin sarki ya halatta musu alqarya wanda an yi sabani wajen ayyana alqarya alkathir sun ce baitul maqdis ce Allah ya halatta musu su shiga cikin ta kuma ya halatta musu su ci su sha a ciki amma sharadi shine dan su san cewar da Allah ya musu wannan ni'ima to an ratiya ta kuma da bin Allah da umarni shine za su shiga cikin garin suna masu sujada suna masu fadin neman gafara Allah jalla wa ala sujada a nan wajen banda abinda ake nufi da kaskanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya shiga makka Allah bai taba halatta bai taba sallata wani daga cikin bayinsa akan makka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam Abraha ya zo da giwaye zai ci makka Allah ya turo masa tseren ababil amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya ci makka da yaki kuma shine kadai wanda ya halatta masa ya ci ta da yaki bai halatta ta ba ga wani kafinsa kuma ya haramta ta ga duk wanda zai zo bayansa to saboda wannan ni'ima da Allah ya yi masa salawatullahi wa salamuhu alai da ya tashi shiga makka ya shiga makka yana mai sunkui da kansa hatta kirjinsa yana gogan wato yana gogan itacen sirdin raƙuminsa taguwarsa saboda kaskan isa matuƙa wajen kaskantar da kai ga Allah bai shiga a matsayin jabberi ba ce wato ni ne wanda ba wanda ya hal Allah ya halatta mu Makka sai shi ya shiga yana mai ji da kai ina salawatullahi wa salamu alayhi yana mai gayar tawadu a cikin wannan makami da Allah ya nuna masa izza a cikin wannan makamin da Allah ya masa abin da bai yi ma wani ba to sai ya zamanto yana cike da kaskantar da kai ga Allah wannan shine yake nuna kamalin sanin Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamalar ubudiyya wato bauta jin bauta ta manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi to abinda Allah ya ce irin wannan Allah ya ce ma Yahudawa su kaskantar da kai saboda ni'imar da Allah ya musu saboda sun ya fitar da su daga garin Fir'auna ba su da ƙasa yawo suke yi ba su da wurin zama ba su da alƙarya ba su da gidaje Allah ya ce to ga ƙasa ya baku to me ya kamata su yi in ba su yi godiya ga Allah ba to godiyar ga Allah shine Allah ya ce musu su shiga suna masu kaskantar da kai kuma su ce su rinka faɗan wannan kalma ta cewa Allah ka yafe mana zunubanmu ma'anar hitsa din kenan sai suka musa Allah madaukaki a nan wajen kun ga an kaddamar da waqulu hitatun akan wadkhulul baba sujada a bakara kuma bil aks a bakara aka ce wadkhulul baba sujada waqulu hita to wannan duk ma'ana duk daya ne saboda ita waw a larabci ba ta nuna tartibi zaka iya cewa jaa zaidun wa amrun wa bakrun duk ba tare da wannan bai nuna kan cewa wani ne ya zo na farko ba bai nuna zaidu ne ya fara zuwa ba sannan bakru sannan amru saboda kan kace jaa zaidun wa bakrun wa amrun kace jaa bakrun wa zaidun wa amrun duk ma'anar su daya a larabci amma an kace jaa zaidun fa bakrun fa amrun jaa zaidu yazo sannan bakru sannan amru ko babu wani tsakanin zaidu da amru sai bakru babu wani bayan zuwan bakru sai amru to fa ita tana hukunta tartibi amma ita waw ba ta hukunta tartibi saboda haka in kace da aka ce wadkhulul baba sujadan wa qulu hitatun aka ce wa qulu hitatun wadkhulul baba sujada balarabi ba zai ga wani bambanci ba a cikin wannan domin maqsudi ba shine a faɗi wanne ne aka ce su yi daga farko ba wanne ne aka ce su yi daga ƙarshe domin dubin za su yi su a lokaci daya su shiga suna masu kaskantar da kai kuma suna masu faɗan wannan kalmar babu tartibi a ciki ko ba ku kula ba domin shigarsu wato yayin da suke shiga suna masu kaskantar da kai sun fi da kai ga Allah kuma yayin da suke yin wannan sun fi da kan da Allah yayin nan kuma suke faɗan hirtsatun yayin da suke faɗan hirtsatun yayin nan kuma suke sun fi da kai ga Allah saboda haka duk abu ɗaya ne dan haka babu bambanci ko ka ce wadkhulul baba sujada wa ko ka ce daga farko ko ka faɗa daga ƙarshe to Allah ta'ala yake fa badala alladhina zalamu sai waɗanda suke azzali wanda suke zalunci minhum daga cikinsu domin ishara ga cewa ba dune suka yi wannan zaluncin ba dune suka baddala ba sai suka baddala magana ba magana da aka faɗa musu ba suka faɗi wata magana daban ya zo a cikin sahihul bukhari sun ce habbatun fi sha'ara kuma maimakon su shiga suna masu sujada sai suka shiga suna masu jan gindi dan me yayi wannan alamar izgili ce wato suka shiga suna masu jan gindi maimakon su shiga suna masu kaskantar da kai na sujada kamar yadda yazo a hadisin Abi Huraira a cikin Bukhari to Allah ya kira su da azzalimai saboda sun can basu bada umarnin Allah basu ba mu umarnin Allah wajen da basu ajiye shi wajen da ya cancanta ajiye shi ba kuma anan yace minhum daga cikinsu dan ishara ga cewa waɗansu daga cikinsu ne kawai suka yi haka amma akwai wanda yake basu yi ba saboda Allah ta'ala ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq waɗanda suke shiryarwa da gaskiya wanda Allah ya musu kirari kan cewa al'umma ce adila su ba su yi wannan ba amma a can ba a ce waɗansu daga ciki ba ne sai aka ce kusan gaba aka ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum a cikin suratul baqara ba a ce minhum ba sai aka yi ishari kamar cewa gabaki ɗayan su domin nan wajen ana kwabar bani Isra'il ne akan abinda iyayensu suka yi wanda kuma su suke akan abinda iyayen nasu azzalumai suke akai saboda haka makamin ba makamin da za a ce a'a akwai waɗansu wanda yake ba azzalumai ba domin makami ne na a aibata su ai musu fada a ƙwanƙwashi zuciyarsu akan zaluncin da suke yi wanda suka ci gadon sa a wajen iyayensu, kuma shi yasa a can sai aka hada zaluncin su da fasikanci, anan ka kawai aka fadi zaluncin nasu, aka ce a can aka ce bima kanu yafsuqun, nan kuma aka ce bima kanu yadhlimun, wato Allah ya aika musu da azaba daga sama, shine ar-rijis din, wanda azaba ce wanda ta halakar da yawa daga cikin su a cikin lokaci dan kankani, bima kanu yadhlimun, saboda zaluncin da suka yi na saba umarnin Allah. Wannan ishara ne ga cewa Allah sari'ul iqab, mai gaggawar uquba ne, domin suna yin wannan sako, wannan ta'un ya zo musu, shine azaba wanda ta zo musu daga sama, an ce shine annoba. Dan haka idan annoba ta zo, azaba ce Allah madaukakin sarki yake ma mutane akan saba masa da suka yi. Na'am.
Wasalhum an qaryati allati kanat hadratal ba'li idh ya'duna fi sawati idh ta'dibum fi kanuhum idh ta'dibum fi kanuhum yawma sabatihim shuwa'an wa yawma la yasbituna la ta'dibum.
Allah ta'ala ya ce was'alhum anil qarya, ka tambaye su, kuma ka tambaye su a labarin alqarya allati kanat hadiratal bahr, wadda ta kasance a bakin teku, idh ya'duna fis sabti, yayin da suke yin shishigi, wato suke ketare umarnin Allah dangane da yin su a ranar, dangane da asabar, wato yin su ranar asabar, idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a, yayin da wato kifayensu suke zuwa musu baje-baje akan teku ranar da suke yin asabar, wa yawma la yasbituna la ta'tihim, ranar da ku ba sa yin asabar kifayen ba sa zuwa musu, kadhalika nabluhum, to kamar haka ne muke jarraba su, bima kanu yafsuqun, saboda abinda suka kasance suna aikatawa na fasikanci. Wannan alqarya, wannan kissa ce wadda Allah ta'ala ya ce Yahudawa sun san da ita, walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti, kun san daga cikin ku wadanda suka ketare iyakar Allah akan sha'anin asabar, amma kuma ba ta cikin tafan Yahudawa, ba ta cikin at-taura, ba ta cikin labarurrukan su, saboda haka idan a ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan, kun gani dole daga wajen Allah ne, idan da kamar a ce sus basu santa ba, basu san kissar ba, da sun yi mubadara cewa a'a wannan kai ne ka faɗa, mu a cikin tarihin mu babu wannan, amma ba wanda ya masa inkari, kuma da Yahudawa wanda suka musulunta sun ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, da wannan ya sa dalilin da za su yi riddar ce a'a wannan ba ya cikin littafin, amma saboda sun sani shi yasa suka basu musunta ba, kuma ta zamanto aya ga duk wani wanda ya san tarihin Yahudawa akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari ne yake zuwa masa daga wajen Allah jalla wa ala, domin babu ba ta da masdari ballantana ya sani, yana daga cikin abin da yake wato labari ne nasu da suke rike da shi, wanda suke koye shi saboda aibi ne a cikin tarihin su, wanda ba sa sanar da mutane shi, amma Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu, kuma wannan sura ce ta Makkiyya, tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina ya cudanya da Yahuda ballantana a ce ai da ya zauna ne labari ya aka ji labari ai cewa ga wani abubuwa ma wanda Yahudawa suke yi sannan tun a Makka ne wannan tun kafin ya hadu da Yahudawa to raka duk waɗannan sa daga cikin alamomi na wato ayoyi na gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alqur'ani yake fada ga ahlul kitabi kuma irin waɗannan abubuwan su ne ahlul kitabi suke gani a kowane lokaci tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nada kasa suke yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam suke shiga addinin musulunci Allah ya ce ka tambaye su labarin wannan alƙaryar an ce Madinatu Ayla ce wanda har yanzu ana ce mata Eilat nan wato tashar jirgin ruwa ce yanzu ta Aqaba a cikin kasar Jordan take a daidai inda kun san tekun Bahar Maliya ya kasu kashi biyu kashi ɗaya ya tafi wajen Suez kashi ɗaya ya tafi wajen Aqaba zuwa wajen Urdun wajen Jordan to inda tekun Bahar Maliya ya haɗu da ƙasa a nan garin Ayla ne ita ce alƙaryar nan kissarta shine kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zanta mana alƙarya ce wadda take a bakin teku shine Hadiratul Bahar a bakin teku take su kuma mutanen Yahuda a lokacin nan suna zaune a cikin wannan alƙaryar waɗannan mutane littattafansu sun nuna a cikin labarurukansu sun nuna kan cewa a zamanin Annabi Dawudu ba zamanin Annabi Musa bane saboda haka wannan kissa ce da ta zo bayan Annabi Musa sun kasance a sun saba umarnin Allah da ya zo musu dangane da ranar Asabar saboda Allah ya umarce su cewa ranar Asabar babu aiki ba zuwa kasuwa ba zuwa gona ba masu yin su ba za su yi su ba al'adar aikin wannan alƙarya su suke yi kamun kifi suke yi saboda suna bakin teku to ranar Asabar sai kifaye su zo musu baje-baje akan teku baje-baje suke zuwa musu akan teku in kai haka da hannunka ma sai ka kawa wa yawma la yasbituna la ta'tihi ranar da ba Asabar ba kuma ba za su zo ba a nemi kifi a rasa saboda haka su yake musu wahala Allah ta'ala ya ce wannan jarabawa ce ya yi musu kadhalika nabluhum kamar haka muka yi musu jarabawa wa yake da iko a kan ya turo musu kifi ubangijin kifaye mahaliccinsu ya yi musu wannan domin ya jarabce su domin me Allah ya yi musu wannan jarabawa bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke yi wato wannan yana nuna mana saban Allah yana sanya Allah mutum Allah ya jarabce shi da sabo Allah ya jarabce shi da jarabawa da Allah ya jarabce shi da fitina abinda zai masa jarabawa a cikin addini shi yasa malamai suke cewa al-ma'asi baridul kufr saban Allah wato hanya ce da take kaiwa zuwa ga kafirci saboda in kana sabo sai jarabawa ta rinka zuwa da za ta sake sanya ka ka fadi cikin ramin sabo to Allah ya musu wannan jarabawa saboda fasikancin da suka kasance suna yi Allah ta'ala ya ce wa idh qalat ummatun minhum sai ka tuna yayin da wata al'umma daga cikin su wata jama'a daga cikin su tace limata idhuna qauman me yasa kuke wa'azi ma mutane Allahu muhlikuhum ai Allah shine mai halaka su aw mu'adhibuhum ko kuma yayi musu azaban shadida azaba wanda take mai tsanani sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yin wannan wa'azin ne domin neman hanzari ya zuwa ga ubangijinku la wala allahum yattaqun kuma la allah za su ji tsoron allah allah bai bayyana menene shi shigin da suka yi ba da saba umarnin nasu shine sai suka yi dabara idan kifayen sun zo ranar asabar ba za su yi su ba amma sai su je su yi rami yanda idan kifa kamar dam kenan yanda idan ruwa ya ja yana ja sai su kasance a cikin wannan ramin kaga ba su yi su ranar asabar ba ranar lahadi randa ruwa zai ja kifaye su ki zuwa wannan ramin ya tare kifayen jiya sai su je su kwashi kifayen jiya ba su yi su ranar asabar ba sun saba umarni ranar lahadi da babu su sun sami kifinsu me yaushe suka kama kifi ran lahadi ai ba ran asabar suka yi su ba saboda haka Allah ba mu saba maka ba wannan ita ake ce mahila dabara wajen me wajen bin Allah ko wajen saban Allah wajen saban Allah tur da wannan dabara ta su to sai waɗansu daga cikin mutane sai suke musu wa'azi malamai kenan ba tsoron Allah wannan saban Allah kuke ku bari kun ga an samu masu wa'azi ko an samu masu laifi to sai aka samu jama'a ta uku ita ce wanda Allah ya bamu labarin ta nan wai qalat ummatun minhum wata al'umma daga ciki sai ta ce wai me yasa ne kuke taimawa wa'annan mutane wa'azi kun yi musu wa'azi ba su alsu ba Allahu muhlikuhum Allah shine zai halaka su aw mu'adhibuhum 'adaban shadida ko kuma musu azaba azaba mai radadi ku dai tunda ba ku yi ku kyale su wato suna yin inkarin wato suna su ba su yi ba amma kuma ba su yi inkari ba kuma suna cewa masu inkari me yasa kuke inkari masu inkari sai suka ce qalu wannan qalu din nan yana komawa ya zuwa ga masu inkari wanda aka fahimci cewar su ne masu yin wa'azin da ake hana su su yi wa'azi masu wa'azi ne suka faɗa wato qalu ay qala ashabul ahlul mau'ida masu yin wa'azi ma'ziratan ila rabbikum muna yin wannan ne domin yin neman hanzari wajen ubangijinku a qira'at jumhur wannan ita ce qira'ar Habs al-Asim a qira'at jumhur qalu ma'ziratun ila rabbikum bil raf'i ay mau'izatuna ma'ziratun ila rabbikum wa'azumu wa'uzri neman hanzari ne a wajen ubangijinku wala allahum yattaqun la'alla su ji tsoron Allah wanda yake nuna kan cewa wa'azi ba sau ɗaya kawai ake ba a daina yi ake ta yi domin sun yi ne saboda yawan yin su ake musu inkari suka ce ba za su daina ba domin su nemi hanzari wajen Allah saboda hanzari wajen Allah yayin da uqubarsa ta zo shine Allah madaukakin sarki yana tsaye da masu hana wato Allah yana tsirtar da masu inkarin munkari su ne Allah yake tsirtarwa fa'ida ta biyu ta wa'azi da yasa ba su daina wa'azi ba bayan sun nemi hanzari ga Allah wanda yake shine babban uzuri shine babban maqsudi na ci gaba da yin wa'azi mutum ya sauke nauyi wajen Allah ma'ana cewa ya Allah ya san cewar shi yayi bakin kokarin abinda Allah ya ce masa yi yayi inkarin munkari fa'ida ta biyu wala allahum yattaqun la Allah za su ji tsoron Allah domin baka san lokacin da taqwa za ta shiga cikin zuci ba saboda haka dole ka ci gaba da wa'azi har lokacin da hasken shiriya za ta fada cikin zuciyar ya zama tukan cewa sun ji tsoron Allah at-taqwa kamar yadda kowace ake malamai suke fassara mana ma'anar taqwa shine mutum ya bar sako yayi abinda Allah yake saboda jin tsoron kada ya saba kada ya fada cikin ukubar Allah to saboda haka la'allahum yattaqun la'alla za su ji tsoron Allah su daina wannan wato mummunar dabara falamma nasu ma dhukiru bihi yayin da suka manta abinda aka yi musu wa'azi da shi wato suka manta shi tamkar ma ba a taɓa musu wa'azi ba an je nan ladina yanhauna anisu Allah yake sai muka tsirtar da waɗanda suke hana aikata mummuna wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'is muka kama waɗanda suke zalunci da azaba wadda take mummuna bima kanu yafsuqun saboda abinda suka kasance suna aikatawa na fasikanci falamma atau an manuhu anhu yayin da suke girman kai wajen aikata abinda aka hana su qulna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka ce musu ku zamanto birrai wulakantattu Allah madaukakin sarki yace yayin da su masu sako suka yi mu'amalar wanda ya manta da wa'azi wato ma'ana basu da an yi wa'azin da ba a bada ɗaya ne shine ma'anar na su ma zukiru bihi wato da wa'azin da ba wa'azin ba ɗaya ne kamar yadda mutanen annabi Hudu suka ce sawa'un alaina aw abta am lam takun min alwa'idin duk ɗaya ne a wajenmu ko kai wa'azi ko ba kai wa'azi ba duk ɗaya ne to shine wannan halin waɗanda akai musu wa'azi suka yi kunnan uwar shi kamar yadda Hausawa suke cewa suka yi kunnan uwar shi gudu shi wato mun ji mun ki to Allah ta'ala yace sai ya azabtar da su da azaba mai radadi akwai fuska biyu cewa Allah ya yi musu azaba yayin da ake musu wa'azi suka yi banza da masu wa'azi sai Allah ya yi musu azaba mummuna ya tsirar da masu wa'azi daga wannan azabar ba ta same su ba da suka ci gaba wannan ci gaban nasu ya nuna kan cewa sun yi girman kai ga umarnin Allah to sai babbar uquba ta zo musu ita ce Allah madaukakin sarki ya shafe su yace ya mayar da su birrai wannan dai halittar na buri haka aka mayar da su suka zamanto mutane amma lokaci ɗaya suka koma suka zamanto birrai gashi kana ganin wane da wane ya zamanto buri a wulakance to aka ce wannan uquba ce ta biyu yayin da suka zuciya su ta kekashe suka yi girman kai gaban umarnin Allah waɗansu malamai kuma suka ce a duk uqubar biyu wato uqubar ɗaya ce ita ce uqubar dai amma an rattaba ta akan abu guda biyu na farko wato sun ijin wa'azi, na biyu sun yi girman kai wajen sun aikata umarnin Allah bisa sani, domin shine ma'anar girman kai, ka san cewa wannan abun ba daidai bane, babu shubha a gare ka, amma ka je kai. To shine illar dake cikin sako bayan wa'azi. An gaya maka gaskiya ba bisa jahilci bane, ba bisa kuskure bane, a'a da ganganci kai. To yayin da suka yi wannan bisa wannan gangancin, sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su. Abdullahi dan Abbas yake cewa an fadi aqibar waɗanda suka yi sako, an fada aqibar waɗanda suka yi wa'azi, alladina yanhauna anisu, masu hana mummuna, me aqibar su? Allah ya ce ya tsirar da su. Amma waɗanda suka ce limata iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adibuhum, an yi shiru akan su, me masirin su? Waɗanda suke cewa dan me kuke wa'azi, wato su ba su yi ba, amma ba su yi wa'azi ba, su ba su yi ba amma ba su yi wa'azi ba, to su ma suna cikin waɗanda musiba ta same su, amma Allah ya tayar da su alani ya ce tsira kawai ga waɗanda suke inkarin munkari ne. Yayin da azaba ta zo da waɗanda suke yi, da waɗanda ba su yi inkari ba, to duk azaba za ta game da su, sai dai ranar alkiyama su da ba su yi ba, rashin yin su ya amfane su. Amma a duniya tsira ga waɗanda suke inkarin sako ne. Akwai hadisai da dama da wato da aqwal na malamai, wanda Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa wanda Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa, zan duba in gani inda lokaci mumkin mu kawo waɗansu daga ciki. Riwaya da ta zo daga Abdullahi dan Abbas shine abinda Ali ibn Talha ya ruwaito. Ikrima ya ruwaito daga Ibn Abbas cewa limata idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida, qala ma adri anajal ladina qalu ata'iduna qauman illahu muhlikuhum amla, ban sani ba sun tsira ko ba su tsira ba. Qala falam azal bihi hatta arrabtuhu annahum najaw fakasani khulla, yace ban gushe da Ibn Abbas ba, ina gaya ban gushe tare da shi ba, sai da nace masa har sai da na sanar da shi cewa a su ma sun tsira, fakasani khulla, sai bani tufafi wato a cikakke, saboda Ibn Abbas yayi tawaqqufi, amma Ikrima yace masa a su ma sun tsira, Allah madaukakin sarki wato Allah madaukakin sarki ya tsirar da su, saboda sun ki a cikin zuciyarsu. To Allahu a'lam wannan da wannan magana, amma Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna tsira ga waɗanda suke inkarin munkari ne, kamar yadda ya zo a cikin hadisai wanda Imam an-Nawawi ya kawo su a cikin Riyadus Salihin, na kan cewar yayin da mutane munkari ya wato ya game a cikin al'umma, Allah madaukakin sarki yana tsirar da waɗanda suke inkarin munkarin ne, wanda insha Allah ya kai mu gobe zan karanta mana waɗansu daga cikin waɗannan hadisai bi idnillahi. Zahirin wannan alqur'ani ya tabbatar da tsira ga waɗanda suke inkarin munkari, amma waɗanda ba su inkari ba amma kuma ba su aikata ba, gashi riwaya daga Ikrima ta zo akan cewa su ma Allah madaukakin sarki ya tsirar da su. Allahu ta'ala a'lam. Na'am.
وربك سريع العقاب وإنه لغفور.
Naam. Allah ta'ala yace wa idh ta'adhana rabbuka katina yayin da ubangijin ka yayi sanarwa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al adhab lallai wallahi zai tayar da wanda zai gana zai dandana musu mummunan azaba har ya zuwa ga ranar alqiyama inna rabbaka sari'ul iqab lallai ubangijin ka mai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lallai shi mai yawan gafara ne mai jin kai wa qatta'nahum fil ardi umama muka rarraba su a cikin ƙasa al'umma al'umma minhumus salihun daga cikin su akwai salihai wa minhum duna dhalik daga cikin su akwai wanda suke koma bayan haka wato waɗanda ba salihai ba wa balawnahum bil hasanati was sayiat ko muka jarabce su da kyawawan ayyuka da munanan ayyuka la'allahum yarji'un la'alla za su dawo ya zuwa ga tafarki Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam katina yayin da ubangijin ka yayi sanarwa cewa zai tayar musu da wanda zai dandana musu mummunan azaba wato wannan a sanarwa ce Allah ta'ala yayi ma bani Isra'il tun akan harshen annabi Musa cewar su riko da sakon Allah idan kuma ba su rike alƙawarin Allah ba to ko zai dandana musu zai tayar da wanda zai dandana musu mummunan azaba a cikin rayuwarsu har ranar alkiyama za su kasance a cikin haka domin ubangijinka inna rabbaka wannan jumla inna rabbaka sari'ul ila sari'ul iqab wannan a matsayin kamar ta'alili take domin ubangijinka mai gaggawar ukuba ne daga sun yi zinubi wa daga an yi zinubi ubangiji mai gaggawar ukuba ne in baka yi mubadara ka tuba ba to haka yayi tare da bani Isra'il Allah ya sallada musu jababira a cikin tarihin su daga ciki akwai Bukhtanassar Nebukadnezar wanda yazo ya rusa masallaci na Baitul Maqdis ya rusa garin garin Qudus sannan ya kama su ya mai da su bayi ya tafi da su Babila domin daga garin Babila ya zo a cikin Iraq tun daga Sham ya kwashe su bayi ya tafi da su ya bautar da su sai da suka yi shekara da shekaru a Babila suna ƙarƙashin bauta kamar yadda suka kasance sun yi bauta a ƙarƙashin Fir'auna suka zo suka yi bauta a ƙarƙashin Bukhtanassar shine wanda a tarihi ake ce masa Nebukadnezar da turanci sarkin Babil haka zalika a farkon kafin zuwan annabi Isa a farkon karni na miladiya haka sarkin wato gwamnan daular Farisa a ganin a Baitul Maqdis haka shi ma ya rusa garin ya karkashe Yahudawa sai da garin nan ya zamanto ba za a iya zama a cikinsa ba saboda warin gawawwakin mutane saboda yawan kisa da Nero abinda Nero yayi a cikin tarihi shi ma sananne ne akwai wani littafi da aka yi akan Baitul Maqdis wanda wani daga cikin mutanen Turawa ne wanda yake asalin su suna daga cikin gidajen da suke da dogon tarihi a ciki ya rubuta littafin da wannan kissar ya bude haka a cikin tarihi suka kasance ba su taba samun gari wanda za su zauna ba lokacin da Kirista suka ci Andalus suka kwace ta daga hannun musulmi Yahudawa suna zaune cikin aminci suna ane musu mu'amalar ahlud dhimma amma su ma haka aka fatattake su aka kashe na kashewa aka tilasta wanda ba za su shiga addinin Kirista ba aka kashe su ko aka sa su suka gudu saboda haka da yawan su suka yi hijira suka taho Morocco dalilin da yasa aka samu Yahudawa a Morocco da yawa kenan Sephardic Jews wanda suka yi daga baya suka yi hijira suka koma Isra'ila har yanzu Morocco akwai sauran Yahudawa akwai kuma gidaje na Yahudawa masu dogon tarihi wanda suke cikin Isra'ila suna mai da tarihin su zuwa ga Morocco asali wanda suke a Portugal ne da Senegal da Spain wanda aka kore su wanda wato sarakunan Kirista da suka ci Spain suka kore su saboda su Kirista sun basu ba ma wani musulmi ko Kirista zaɓin ya zauna tare da su ba sai dai ya bar addinin sa ya dawo addinin Kirista ƙarfi da yaji ko a kashe shi waɗansu su kuma suka hijira suka koma daular Uthmaniya haka zalika waɗanda suka yaɗu a cikin daulolin Europe na arewa na gabas su Poland da Hungary da sauransu da cikin Almania. Allah ya sallaka musu Hitler shi kuma da yazo yace babu wanda suke bata duniya in ba Yahudu ba. Saboda haka tsarkake duniya daga Yahudu yana daga cikin abin da zai kawo mu duniya ci gaba. Saboda haka ya karkashe su kisa wanda yake mai tsanani, wanda har yanzu da suka samu daurin gindi a duniya, wanda yayi inkarin cewa Hitler ya kashe su ma sai a ce yayi laifi, za a sai a kai shi kotu a America ko Ingila. In kai inkarin cewa Hitler yayi mummunan kisan kai ga Yahudawa, laifi ne a dokar su, sai kai fursuna. Saboda yanzu duniya ta zama to an daure musu gindi, to juyi ne Allah yake kawo musu. Haka yake musu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at, mun yi musu jarabawa da kyawawan abubuwa da munanan abubuwa. To wannan alƙawarin Allah ne cewa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al adhab, kuma tarihin su ya nuna abinda tarihi ya tabbatar kenan. Wannan misdaqi ne ga alqur'ani cewa Allah ya faɗa haka cewa lalle zai tayar musu da wanda zai dandana musu mummunan azaba. Ba wani abu ne ba kuma, saboda alƙawari ne Allah ya yi da su da irin abubuwan da ya musu na ni'ima, da irin fifitawar da ya musu na ba su shari'a, da turo annabawa a cikin su rinka tunatar da su suna dawo da su cikin shari'a, cewa in suka rike alƙawarin Allah, Allah zai cika alƙawarinsa. Shi yasa kaga da wannan ayar Allah ya bude mukhataba ga Yahuda, ga bani Isra'il na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Isra'il kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum, ya ku bani Isra'il ku tuna alƙawarin da nayi muku, wato wanda ni da iyayenku, ku cika alƙawarina in cika muku alƙawarin. Kuma farkon suratul Isra abinda take ambatawa kenan, wai inda Allah ta'ala yake cewa la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lamuna uluwan kabira, za ku yi barna a bayan kasa sau biyu kuma za ku yi girman kai mai girma. Kowanne barna da suka yi Allah madaukakin sarki yace ga uqubar da zai musu. To Allah ya yi musu haka ne da ya sanya wanda zai dandana musu azaba, domin Allah sari'ul iqabi, wanda yake nuna abin da yakan samu al'umma na wato jabbirancin jabbirawa, yana daga cikin uqubar Allah akan saban da al'umma take yi. In Allah ya kawo ma al'umma shugaba jabberi mai dandana musu azaba, bakar azaba, kowa yana wayo Allah, to wannan wato uquba ce daga Allah jalla wa ala akan sabo. Maganin wannan a koma ga Allah, maganin wannan sai al'umma ta koma ga Allah. Shi yasa Allah ya ce wa innahu laghafurur rahim, kuma shi mai yawan gafara ne mai jinkai. Shi yasa kaga yayin da suka bani Isra'il a cikin tarihin su suka musulunta, suka zo suka karba a hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ba su karama, Allah ya ba su tsari, Allah ya ba su daukaka, suka samu daukaka kamar yadda ya faru ga sahabbai, ga Yahudawa wanda suka musulunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zamanto manyan sahabbai kamar Abdullahi ibn Salam, an masa bishara da aljanna. To haka Allah ta'ala yake, Allah mai gaggawar uquba ne dan kada kai sake kai sassauci da iyakokin Allah, kada kai sassauci da iyakokin Allah, ka rinka ganin zakai abin da kake so, kana yi Allah zai maka bulala, Allah kuma mai tsananci, bulala Allah kuma mai zafi ce. Wa innahu laghafurur rahim, amma kuma shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai, kana tuba sai ka same shi mai karban ka ne. Allah ya ce ya rarraba bani Isra'il al'umma ya fassara ta da cewa minhumus salihun wa minhum duna zalika, ma'ana akwai salihai al'umma ne, wato waɗanda suke na kirki, wa minhum duna zalika akwai wanda suke ko ba haka suke ba, fasikai. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at, wannan ishara ne ga jarabawar da Allah madaukakin sarki ya rinƙe mu wannan al'umma, wataran ya jarabta su da kyakkyawa, wataran kuma ya jarabta su da mummuna, domin dama Allah madaukakin sarki da kyakkyawa da mummuna da Allah yake kawo duk jarabawa ce. Wa nablukum bil khairi was sharri fitna, mune muku jarabawa da alkhairi da sharri duk a matsayin fitna, ibtila'i, jarabawa, domin Allah ya gani ko me Allah yake dubawa ya ga wane ne zai bi shi da gaskiya, wane ne kuma zai zamanto mai sabo. Allah ya ce maqsudin jarabawar da ya musu la'allahum yarji'un, dan su dawo, domin su mutane ne wanda suke akan shari'a suka batta. To Allah ya ne musu wannan jarabawar dan su dawo ya zuwa ga shari'a. Duk fa wannan fa Allah ta'ala yana yin wa'azi ne, domin sura ce wannan da Allah ta'ala yake yin wa'azi ga mu wannan al'umma. Bani Isra'il sun kasance su ne zababbun Allah, amma da suka fadi jarabawar Allah suka zamanto su ne wanda waɗannan la'ana take faduwa kansu. To mu ma wannan al'umma mu ne fiyayyar al'umma. Idan muka bamu cika alƙawarin Allah ba, muka yi wancakali da alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ma irin abin da zai same su shi zai same mu ko ashaddu ko wanda yafi wannan. Domin sunnar Allah ba ta canza. Wannan duk bayani ne na sunnar Allah jalla wa ala. Na'am.
الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
الله يقول فخلف من بعدهم خلف سي أكبر وأنسو بايا وأنن وأن دعك سفنتا سو بني إسرائيل أكبر وأنسو وأن دسك زودة بايا يأخذون عرض هذا الأدنى سنا ربن وسنا كربن suna karban amfani na jin dadin wannan rayuwar duniya ita ce al'adina makusanciya ita duniya wa yaquluna sayughfaru lana suna cewa ai da sannu za a gafarta mana zanubanmu wa in wa yaquluna sayughfaru lana suna cewa da sannu za a gafarta mana zanubanmu wa in yatihim aradun mithluhu ya'khudhu idan wani amfanin na duniya ya sake zuwa musu irin wannan sai su karbe shi alam yu'khad alaihim mithaqul kitabi shin ba a riki alƙawarin littafi akan su ba Allah ya kulu ala Allah illa al-haq kan cewar kada su faɗi wani abu dangane da Allah in ba gaskiya ba wa darasu ma fihi kuma suka karanta abin da ke cikin sa wa darul akhiratu gidan lahira khairun lil ladina yattaqun shine yafi alkhairi ga masu tsoron Allah afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ku gane haka ba wal ladina yumassikuna bil kitab wadannan ku da suke riko da littafi wa aqamus sala suka tsayar da sallah inna la nudhi'u ajra al muslihin lalle mu ba ma tozar taladan masu kyautatawa masu yin gyara. Allah ta'ala ya bada labarin cewar ya rarraba su al'umma al'umma sai ya bada labarin waɗanda suka zamanto daga bayan baya yaya suka kasance a cikin Yahudawa akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba to da tafiya tayi tafiya sai aka bar waɗansu ɗan baya masu ci da addini shine ya akhuduna arada hadha al adna suna karban amfanin wannan wato suna karban jin dadin wannan makaskanciyar mafi wato wanda take ita ce mafi kusa ita ce duniya suna karban abin jin dadin duniya su sayar da addinin Allah wato su boye addinin Allah domin amfanin duniya amfanin duniyar da suke samu shine shugabanci domin inda za su bayyana ayoyin Allah za a gane kan cewa gaskiya tana hannun addinin musulunci da yazo domin wannan ishara ne ga wanda suke ga zamani na annabi wanda za su zo daga baya a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waya qulu suna karban suna ci da addini su karba abin duniya kuma suna cewa sayughfaru lana ai za a gafarta mana gururi kenan suna saban Allah sun san saban Allah suke suna musanya ayoyinsa da abin duniya kuma suna cewa ai gafara za ta zo mana wa in yatihim aradun mithluhu ya'khudhu idan wani amfanin irin sa ya sake zuwa musu na duniya sai su sake karban sa wato ba sa tuba Allah yace sai Allah ya musu wa'azi su waɗannan ba a dauki alƙawari daga gare su ba alƙawarin littafi kan cewa kada su faɗi komai dangane da Allah in ba gaskiya ba kuma sun karanta littafin ishara ga abin da suke yi na karatun littafi domin abin da aka san su da shi kenan wato alhabr wato gidan ibadar su ma ana ce musu midrash ko a ce masa baitul midrash wurin zuwa a karanta littafin Allah to suna karanta littafin Allah suna ganin abin da Allah ta'ala yake faɗa da tunatar da su da riko da alƙawarin Allah shin ba su yi wannan bane wal darul akhirah gidan lahira kuwa shine yafi ga waɗanda suka ji tsoron Allah ga wanda suke jin tsoron Allah dan me ku ba ku hankalta ishara ga cewa waɗannan ba sa jin tsoron Allah domin da sun ji tsoron Allah za su zabi lahira akan duniya saboda ita ce tafi alkhairi ita ce kuma tafi dawwama sannan Allah ta'ala yayi iltifati ga waɗanda ake karanta musu alqur'ani to ku da kuke jin wannan kissar afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ba ku gane lahira ta ku duniya domin duniya ita ce take hana ku yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar da ta tabbatar muku da kuke ganin kuna samun matsayi a cikin ta dan me ba za ku yi hankali ku gane cewa lahira ta ku wannan ba kuma sannan yayin da mutum ya nemi lahira wannan bai nuna kansa ba zai samu duniyar ba domin abinda Allah ta'ala ya rubuta masa na duniyar dole zai zo masa sau da yawa mutum yana kawazuci ne yana wato rashin hakuri ne zai sashi arzikin abinda Allah ya rubuta masa sawa'un daukaka ce ko wani samu ne a nan duniyar idan da yayi hakuri wajen bin Allah wajen neman lahirar wannan abun zai zo masa sai ya gadan hakuri ya tafi zuwa ga wannan abun ta hanyar haram sai ya je ya fada cikin halaka ya rasa lahira ya rasa duniyar domin ba abinda zai zo masa na duniya sai abinda Allah ya rubuta masa wataƙila da yayi hakuri ma da abinda zai zo masa sai ya fi wannan amma rashin hakurinsa sai zai kema abinda yake ba zai kawo masa alkhairi ba shi yasa Allah ta'ala yayi wa'azi gare mu yace afala ta'qilun ya ku wanda ake karanta muku alqur'ani me yasa ba ku hankali me yasa ba ku hankalta inda koyaushe alqur'ani yana so mu ringa amfani da hankalin mu domin yayin da mutum ya san cewar lahira tafi alkhairi tafi dawwama bai kamata lahira bai kamata akan abin da yake ba shi da tabbas ya je ya asara ya tabar da rabansa wanda yake shine dindindin wanda yake shine rabban lahira to sannan Allah ta'ala yace amma waɗanda suke riko da littafi wato ma'ana suna da ilimin littafi kuma suna aiki da shi kuma suka tsayar da sallah Allah yace ba ma tozarta ladan masu islahi almuslihun sune masu yin islahi wato masu gyara al'amari wannan shine masu waɗannan sune masu gyaran duniya sune masu riko da littafin Allah masu tsayar da sallah wanda suke cewa a zo a gyara duniya da sunan addini waɗannan sune masu kawo gyara a duniya sune kuma wanda Allah ba zai tozarta gyaran ladan su ba amma duk waɗansu wanda suke faɗan kalimat kyawawan kalmomi na kan cewa mu ne masu kawo ma duniya ci gaba mu ne masu gyara gari mu ne masu kawo gyara a cikin al'umma idan dai ba ruko suke da littafin Allah ba ba kuma cewa suke a tsayar da sallah ba wannan duk kalma ce wacce take ta ƙarya kuma barna suke yi ba gyara ba waɗanda suke gyara su ne waɗannan wanda Allah ta'ala ya ambace su Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى ولا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين واجعلنا من أتقائك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن نحبه فيك ولمن أحبنا فيك اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين